والصلاة والسلام على رسول الله. وقال المصنف رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا المعنى الذي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فيما كان قربة محضة لله، فكيف بنذر فيه شرك؟ فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به. وهذا وإن كان قد غمر الإسلام وكثر الوقوف على القبور التي هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم، فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله ويتبعوا دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، وليعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلا تشيم يتارن البركة مسلا تشيم موديبو أنا نقفر قولا أتشين قرنك تنا أولا يمتشي نرى نرتلاتا نرى اللاربا sha uku ga watan Rabi'ul Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan uku miladiya ta 2012 a wannan darasi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasin mu na 54 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci, kuma wannan shine na 168. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake tattauna magana a kanta shine abinda ya shafi abinda ya kamata a yi a makabarta ko ga mamaci bayan mutuwarsa, an binne shi, da kuma abinda bai kamata a yi masa ba, abinda yake shari'a ce ta zo da shi ta yadda a yi, da kuma abinda shari'a ba ta zo da shi ba ko ma bata yadda a yi ba. Naso shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna baro-baro cewa bai halatta ba. Daga cikin irin abubuwan da aka kirkira daga baya ake yi a kaburbura na wasu annabawa daga annabawan Allah, ko kuma kaburbura na wasu salihai, ko kaburbura na wasu da ake tsammanin waliyan Allah ne na ainihin bakance da neman biyan bukata a gurin wanda yake mamaci, wanda abu ne da shari'a ta haramta, ta hana. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsawatar a kai ya nuna kuma abin da ya dace a yi wa mamaci. Akwai batun bakance da ake yi wanda ya shahara kuma ya watsu a kasashen musulmi da dama, wanda kuma sauran abin da aka gada ne na jahiliya, da kuma abin da ya shigo mana cikin addinin musulunci daga wasu addinai, daga wasu maguzawa ne, wasu al'ummomi da suke yi akan a makabarin wasu daga cikin manyansu, wanda aka shigo da wannan cikin musulunci ya sanya ana zuwa ana kai kayayyakin gara kayayyakin daɗi da dukiya da dabbobi da gwalagwalai a kai su makabarta a ce gashi an kawo wa wanda yake mamaci ana neman biyan wata bukata a gurinsa, wanda su masu kula da wannan makabarta kuma su za su yi awon gaba da dukkan abin da aka kawo su kasa a tsakaninsu. Wanda wannan bayan kasancewarsa shirka ne da Allah, ka nemi abin da Allah kadai zai iya yin shi gurin wani wanda ba Allah ba, ka nemi biyan bukata waraka ko haihuwa ko arziki daga wani ba Allah ba, wanda wannan shirka ne. Bayan haka kuma damfara ce da cin dukiyar mutane ba bisa ka'ida ba. Duk wanda ya zama sana'ar sa kenan ya tsaya a makabarta domin an ajiye wani abu ga wani mamaci ga wani kabari, shi kuma ya awon gaba da abin ya je ya biya bukatar sa da wannan, ana babu shakka haramun yake ci. Akwai waɗanda har ma sun ware ma irin waɗannan dukiya asusu na musamman, wato wanda suke kiransu sanadiqun nuzur, wato idan aka yi bakance aka je aka kai su kuma za a tattaro a kawo a zuba wannan asusu, a ciki ake sallamar ma'aikata a ciki ɗin su da shan su yake. Wani a ƙasashe kasashe da yawa akwai wannan, kuma an daɗe ana yin wannan tun ma abin bai kai haka ba. Ana yi a ce ga wani waliyi ne ko wani salihi ne, bayan ya mutu ana zuwa kabarinsa domin biyan bukata, neman biyan bukata haihuwa ko wadata ko wani da ba shi da lafiya a samu lafiya, ko wani da ya bace a gano inda yake, ba sai a riƙa kai dukiya. An kuma ajiye wasu wanda su aikin su suka tara wannan dukiyar, ana zuwa ana zuba su a akwati da asusu na musamman, ana taskakewa ana tarawa, a ciki ake sallamar su cin su da shan su da cin iyalansu da shan iyalansu da suturar su, duk a ya ta'allaka da wannan dukiyar da ake tarawa. Akwai wasu lokuta ma da waɗanda ake yi ma irin wannan zaka samu ba su ma mutu ɗin tun ba suna da rai, sai ce wani salihi ne, waliyi ne, mai tsoron Allah ne, mai zuhudi ne, mai yawan ibada ne. Zaka ana da wata bukata sai a ce an yi masa bakanci, za a kai masa wata dukiya, sai a je a same shi da wannan dukiya a ce ga dukiyar da aka yi masa bakanci, ga kuma bukatar da ake da ita a gurinsa, shi kuma ya karɓi wannan dukiya a ciki zai sha kuma ya raba wa yaransa. Da wannan ana yi kuma har zuwa yanzu da yawa daga cikin kasashen musulmi zaka samu akwai wannan, musamman a cikin mutanen da suke kauyawa basu yi karatun addini ba, basu san addini ba, su aka fi damfara da irin wannan. Kasashen Laraba da yawa zaka samu irin wannan yayi kamari sosai, irin kasar Morocco misali, da irin kasar Masar, da irin su Algeria, kasashe da yawa zaka samu akwai irin wannan sosai. Ana zuwa makabarta kaga mutane a makabarta sun yi daddazo suna layi, akwai wanda wato sha yanzu magani yanzu, akwai wanda shi bukata kai masa kamar yankan wuka ne, yanzu nan zaka samu biyan bukatar ka. Akwai wanda kuma aka dan samu jinkiri haka, akwai na sama, akwai na tsakiya, akwai na kasa-kasa, kowa gwargwadon girman waliyinsa ko salihinsa, gwargwadon irin abinda zai tara na dukiya. To wannan duk ya saba wa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine Ibnu Taymiya yake magana karantar sa bakance din, wato mutum ya ce in Allah ya yi min kaza ni kuma zan yi wa Allah kaza, ya ce in Allah ya bani lafiya ni kuma zan yi azumin wata daya, ko kuma in Allah ya dawo da wani da ya yi tafiya lafiya ya dawo da shi gida lafiya zan yi sadaka da kuɗi kaza, ko kuma Allah in ka bani haihuwa zan yi azumin kwana uku ko kwana huɗu ko sati daya, gwargwadon yadda yanka wa kansa. Wannan shi yake cewa bakance, mutum ya ɗora wa kansa wata ibada wacce a asali ba ta zama wajibi a kansa ba, amma ya wajabta wa kansa saboda wata buƙatar sa da yake da ita a gurin Allah, wanda shi ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana irin wannan, yace la ya'ti bi khair inma huwa shay'un yastakhraju min al-bakhil, wato irin wannan bakance baya haifar da wani alkhairi, sai dai wata wani rago ne da ake fitar da shi, ake fato shi daga wajen wanda yake marwaci, wato mutum ne wanda ba zai yi Allah da'a ba, ba zai yi qiyamul layl ba misali, ko ba zai azumin nafila ba, ko ba zai sadaka ta nafila ba, sai ya shartanta wa Allah wani abu, ya ce Allah in kaza da kaza ya faru to ni kuma ya Allah zan yi kaza da kaza, to ta haka ne za a samu ya yi sadaka, ko ta haka ne za a samu ya taimaka ma masu buƙatar taimako, ko ya yi sallolin nafila, ko ya yi azumi, amma kawai ba tare da wani dalili ba zai yi ba. To kaga ya zama mai yi wa Allah ruwa da ibadarsa, duk da Allah dai ghaniyun ne, baya buƙatar komai a wajenka, kai kake da buƙata a gurinsa, in ma kai kanka kaiwa, to amma duk da ka riƙa ruwa, ka riƙa mamako da abin da Allah ya baka, ka ƙi amfani da lafiyar da Allah ya baka da lafiyayyen jiki da Allah ya baka wajen bauta masa sai ka sanya wani sharadi da kake tsammanin in kai haka ne zaka samu biyan bukatarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan bakanci ba shine yake haifar da alkhairin da ake samu ba. Wato mutumin da ba shi da lafiya in Allah ta'ala ya kaddara masa waraka ko yayi bakancin ko bai yi ba zai warke, in kuma Allah yayi ba zai warke ba, wannan cuta ce ta ajali ba zai tashi ba. To ko da bakance ko bakance ba zai tashi ba, saboda kaga baya canza wani abu daga cikin kaddarar Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti bi khair, ba wani abu da alkhairi da shi bakancin ne zai zo maka da shi. Ce innama walakinahu yastakhraju bihi min al-bakhil, wani abu ne da ake kwato wani haƙƙi daga marowaci da shi ta hanyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kirkirar bakanci, mutum ya kirkiri yin bakanci da kawai haka nan, ko kuma ya sanya wani sharadi. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikin da'a, amma da mutum zai yi bakancin yawa Allah alkawari ta wajibi ya cika, wajibi ya cika. Nan ne Allah ta'ala ya zuwa cika alkawari ba cika bakance yufuna bin nadri, da Allah ya ce suna cika alkawarin wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq, da Allah ya fada. To wannan duk ana maganar wanda ya riga yayi, wanda ya riga yayi to ya zama wajibi a wuyansa, dole sai ya sauke wannan wajibin. Amma abin da ake bukata tun farko ba ka da yayi, in kuma yayi yayi wa Allah alkawari to dole yayi. To shine yake cewa waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nazar la ya'ti bi khair, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa shi bakance baya zuwa da wani abu na alkhairi. Wato ko dai ba alkhairi ne yake sa mutum yayi bakance, mutumin da yake akwai san alkhairi a zuciyarsa to ba zai sa wa Allah wani sharadi ba. Mutumin da yake da zuciya sai ya taimaka, yayi sadaka da dukiyarsa ya taimaki addinin Allah, ya taimaka wa musulmi masu bukata, to wanda baya bukatar sai yayi bakance zai zaka samu yana. Wanda kuma kaga sai ya hada da wani sharadi sannan yayi, to wannan ba alkhairi tare da shi. In akwai alkhairi tare da shi to ba bukatar sai yayi wa sai yayi wa Allah sharadi, in kai bani kaza ko in kai min kaza ko in kai ma wani kaza ni kuma zan yi maka kaza. Shine annan nazara la ya'ti bi khair, ko kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da annazara la ya'ti bi khair, wato da abinda zaka samu ba saboda bakancan bane, wato ba bakancan ne zai saka samu abinda kake nema ba. Kana neman kuɗi kace Allah in ka bani kuɗi ni kuma zan gina ta fara masallaci a garin mu, ko zan yi babbar makarantar islamiyya, ko zan taimaka wa dalibai su yi karatu, ka sa wannan sharadin sai kuma ka samu dukiyar. Wannan sharadin ba shi zai saka samu dukiyar ba, da bancan Allah ya yi zaka samu dukiya. Ko da baka yi wannan sharadin ba Allah zai baka dukiyar, dan ya riga ya rubuta maka zaka yi ta, to kuma sai kai shine zai baka. Haka nan idan mara lafiya ne ya roki Allah in ka bani lafiya ni kuma zan yi kaza kaza kaza, ko da lafi ko da wannan sharadi ko ba wannan sharadi, abinda Allah ya kaddara masa shi zai faru. Wannan warakar zai samu in Allah ya kaddara masa ita, kuma ba zai samu ba in Allah bai kaddara masa ita ba. Wa inna la yustakhraju bihi min al-bakhil, ana fitar da wani haƙƙi ne daga marwaci da wannan bakanci. Wa hadha al-ma'na qad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghayri wajhin fi ma kana qurbatan mahdatan lillah, wannan ma'ana wannan bayani ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban a cikin abin da yake tsantsar biyayya ne ga Allah. Wato kamar mutum ya ce in Allah ka bani kaza zan yi sallah raka'a kaza da dare, zan yi qiyamul layl, ko in ka bani abu kaza Allah ta'ala zan yi sadaka, ko zan yi azumi na kwana uku ko na sati daya ko na wata daya. Azumi da sadaka da sallah duk wannan qurba ce mahza, tsantsar da'a ce, biyayya ce ga Allah, neman kusanci ne ga Allah. To duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a bar shi kada a yi shi yana alkhairi, duk da da'a ce ga Allah, biyayya ne ga Allah. Fa kaifa bi nadri fihi shirku, to ina kuma a ce bakancin da mutum zai akwai shirka a ciki, to zama abinda zai yi bakance a ciki shirka ne. Sai in Allah ka bada kaza ni kuma nayi alkawarin zan yanka ma waliyuwa ne abu kaza, wato zan je makabarta ta wani in yanka ko in kai dukiya a wannan makabartar, kaga wannan shirka ce bai halatta kai ba. To abinda da'a ma ne an ce kada kai balle kuma abinda yake shirka, fa innahu la yajuzu nazruhu wala alwafa'u bihi, irin wannan bakancin bai halatta a yi shi ba, bai halatta kuma a cika wannan bakancin ba. Shi yasa kamar yadda muka yi bayani a wancan satin, duk wani bakancin da yake saban Allah ne, to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da dama an cika wannan bakancin ba, abinda Allah bai izini da shi ba, a mai da shi addini a yi bakancin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kamar wanda yazo ce ya rasulullah yar uwata ta yi bakance, ina ga Amir ibn Uqba ibn Amir ne, ce ya rasulullah yar uwata ta yi bakancin za ta haji a kafa, ba za ta hawo abin hawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace li tamshi wa li tarkab, ta je hajjin kuma ta hawo, wato ta je hajjin ta tafi amma ta hau, wato kada ta ce gaba ɗaya kwata kwata ba za ta hau ba, in ta kama ta yi tafiya a ƙasa ta yi tafiya, in ta kama ta hau abin hawa ta hau abin hawa, wato kada ta ci gaba da wannan bakancin nata. Kamar da muka kawo bayanin Abu Isra'il da ya yi bakancin cewa zai yi azumi, zai tsaya a tsaye, ba zai shiga inuwa ba, ba zai yi kowa magana ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi duk abubuwan nan da ya zana, kawai abin da ya ce ci gaba da azuminsa amma ya zauna ya shiga inuwa ya yi wa mutane magana. Kaga bai bar shi ya cika alkawarin da ya yi wanda ya ba shari'a ba, shi kaga ko da abin wato abinda ya zama ma'asiya ya kasance ba a yadda mutum ya cika shi ba, irin wannan bakance ba a yadda mutum ya yi shi ba, to ina ga abinda yake kuma shirka ne ga Allah, wannan bai halatta tun farko mutum ya yi irin wannan bakance ba, in kuma ya yi aka gaya masa to bai halatta ya cika wannan alkawarin ba. Malam ya ce wa hada wa in kana kad ghamara al-islam wa kathara al-uquf al-qubur allati hiya lis-salihin min ahli al-bayt wa ghayrihi, yace wannan duk da cewa duk da kasancewar abu ne da ya mamaye musulunci, wato ya shigo wa musulunci ta ko'ina, ya zama na gashi dai musulmi a kasashe daban-daban duk suna yi, wa kathara al-uquf al-qubur, lazimtar kaburbura ya yawaita, wato aka samu mutanen waɗanda koyaushe za su je su zauna a makabarta da niyyar ko suna roƙon wanda yake cikin kabari ko suna tawassuli da shi ko wani abu mai kama da haka, duk da cewa wannan ya yi yawa ya fansaba ko ina da ina, ya shiga cikin musulmi a zamanin nuka daban-daban, kuma akwai lokutan da aka samu da yawa daga cikin malamai ma ba ta tsawatarwa game da wannan, wato ba ta hana mutane aikata wannan, to duk da haka fa'ala an-nasu an yuti'u Allah wa rasulahu, wajibi ne ga mutane su yi wa Allah da manzonsa da'a, wato ba za su dubi abin da ya fansama ya yawaita a cikin musulmi ba, kada ka dubi yawa, ka dubi abin da yake da'a ne ga Allah da manzonsa kai, ba ruwanka da me yawancin mutane suke wa, in tutai asfara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Allah ce in ka bi yawancin mutane, in yawa za ka bi to za su ɓatar da kai daga hanyar Allah, shi ita gaskiya ba yawa suke dubawa, yawan hujja ake dubawa, ƙarfin dalili ake dubawa, gaskiya ita ce yawa, mutumin da yake da gaskiya shine mai yawa, domin wanda Allah yake tare da shi shine ya fi kowa ƙarfi, shi ya fi kowa yawa, shi ya fi kowa izza, walillahi al-izzatu wa lirrasuli wa lilmu'minin, saboda haka ƙarfin yana ga wanda yake da ƙarfin hujja, amma ba wai ƙarfin jama'a ko ƙarfin yawa ba, to shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa abinda za a duba a nan shine yawa Allah da'a da manzansa, mai Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba wai za a dubi mai yawancin mutane suke yi ba, saka duk wanda kai je yana hujja da yawan jama'a cewa yawan mutane da abinda suke yi, to wannan bai san shari'a ba, musamman ma a lokacin da za a jawo masa nasi daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ci karo da abinda yawan jama'a suke, ce ga Allah abinda yake cewa alqur'anin sa, ga abinda sunnar manzan Allah ta zo da shi, sai ce a ga abinda shi kuma mutane suke yi, to kaga wannan kawai su tabbacin sa bai ma san addini ba, inda ya san addini zai ga cewa yawancin mutane shi kansa shaitan ta wala ta jiru aksarahum shakiri, ba za ka samu dama daga cikin su masu gode maka ba, Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur, ai kuwa kadan ne masu godiya daga cikin bayina, saboda kadan din wannan shine mai yawa a wurin Allah, ka zama tare da gaskiya ko kai kadai ne a gari ko kadai ne a cikin jama'ar ka, kada yawan mutane ya sa karka ce gaskiya, shi ne malam yake ishara zuwa ga wanda yace ko da kuwa abin ya riga ya mamaye musulmi ko ina an shigar da abin cikin musulunci, har ma za ka gani a cikin tarihin da dama daga cikin wasu malamai ana cewa ai kaburburan su ana zuwa ziyara ana kuma kai bakance, wato kai ka ce wani yabo ake yi wa shi na mutum a ce saboda daukakar sa da darajar sa da martabar da Allah ya masa da falan da Allah ya bashi a garin su, ma yanzu haka kabarin sa ana zuwa ziyara ana kuma kai bakance da kayayyaki iri, za ka yi kadari wani lokaci kana karatun tarajim, wato tarihin magabata ko tarihin wasu malamai da suka gabata, in ana faɗar falalar su sai a ce ayi wa qabruhu yuzaru wa yunzaru lahu an-nuzur, sai a kabarin sa ana ziyarar sa kuma ana kai masa bakance, to kai wanda ya rude ka kai cewa a to ai malami kaza an ana yi masa haka ya nuna gaskiya ne abu to koda ana yi wannan ba shi ke nuna gaskiyar abin ba kuma shi wanda ya riga ya bar duniya ba a yi masa hisabi ko bincike ko abin nan ba a kama shi da laifin da wasu masu laifi suka yi sai dai idan a rayuwarsa ya daurewa abin gindi wato da a ce za a samu wani malami salihi mai tsoron Allah ta kiyi na kiyi a garinsa sai ya rasu ya bar duniya abin da shi sai mutanen garin su rika yi masa wani abu a kabarinsa na bauta to ba a tuhumar shi malamin sai dai idan a rayuwarsa ya rika goyon bayan abin ko ya rika tarbiyyar jama'arsa akan yi masa hakan ya rika nuna cewa wannan matsayinsa ne kuma babba haka ake yi masa to wannan shine za a kama shi da laifin abin da ya karantar da mutane kuma ya kira zuwa gare shi amma bayan ya rasu a ce ko wasu jahilai su je su yi abu kaza a kabarinsa su yi kaza a cikin a makabartar da yake kwanci wannan ba hujja ba ce da za ka kawo ka ce to ai gashi wani ma ai an yi a kabarinsa saboda haka mun muna ga hujja ce wannan za ta ci gaba da abin kuma shi ma malamin a lissafe shi cikin wanda suka goyi bayan abin wani rashin adalci bayan mutum ya bar duniya in ka fa amalu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ma kal insan in ka fa amalu illa min salat sadaqatin jariya wa ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu to sadakar da ya bari mai gudana to abin da ya bari na wakafi wanda za a ci gaba da morarsa ko kuma ilimin da ya bari ana amfana da shi ko kuma yaro na kwarai da ya bari ya yi masa tarbiya yaron yake masa addu'a ko yaran da ya bari suke masa addu'a kaga wannan sune abin da ya fi saura bayan rasuwar mutum amma abin da duk za a zo a yi bayan ya bar duniya a makabartarsa ko akan gawarsa to duk ba hujja bane da zaka dauko kana ce to ai wani ma an masa kaza wani ma an masa kaza akwai wani lokaci da wasu ka rika dauko wasu maganganu ko wasu labarurruka da Ibn Abdulhadi ya rubuta a cikin al-Uqudud Durriya na Ibn Taymiyya tarihi Ibn Taymiyya al-Uqudud Durriya tarihi ne na Ibn Taymiyya da wani ɗalibinsa almajirinsa da ake kira Ibn Abdulhadi ya rubuta to lokacin da Ibn Taymiyya ya rasu kun san duk gari gaba daya kusan ba wanda bai fita da nuna tashin hankali ko bacin rai da abin da ya faru ba wato bayan an fito da shi daga tunda ya rasu ne a cikin tsare a kurkuku to aka fito da gawarsa kusan garin Dimashq ba wanda bai fita ba kamar da Ibn Kathir yake cewa sai yan wasu tsarin mutane waɗanda su ma tsoro hana su fita sun shahara a rayuwarsu da nuna gaba da yayya da cutar da Ibn Taymiyya saboda haka suke tsoron kada su fita su gamu da fushin jama'a sai suka ɗore a gidajensu amma kusan kowa da kowa ya fita to a wani lokacin a ce mata sun fito maza sun fito waye ya fito an tsaya akan gawarsa an yi kaza sai wace to gashi ko da kuke cewa kaza ba a yi za Ibn Taymiyya ma an mata kaga wannan ba hujja ce ta rago wanda bai san ya rasa makama Ibn Taymiyya din nan ya karantar da yake da rai me yake da kuma gari ya fito da yawa duka gaba ɗaya dole da masu ilimi da marasa ilimi da masu hankali da marasa hankali kowa zai fito a lokacin an ce maka Ibn Taymiyya ya shirye da mutanen Dimashq ne gaba daya bari ka ce duk shiryayyu ne ko wai Ibn Taymiyya suke bi a nan dai Allah ta'ala yana nuna yadda Allah ya jefa soyayya sani a cikin zukatan al'umma duka da mazan su da matan su waɗanda ake ganin kamar duk makiyansa ne yadda aka rika bata shi aka rika masa kazafi da sharri da yarfi sai gashi bayan mutuwarsa Allah ta'ala ya jefa soyayya sa a cikin zukata to wannan soyayya zaka sa wasu su rika yin wani abu da suke da san daidai ne wanda kuma shi a rayuwarsa karantarwarsa duk ya yi ta magana akan wannan shi kaga in adalci za ka yi to za ka yi mutum kitabi ne da abin da ya faɗa ba abin da aka yi bayan ya mutu ba ko a je makabartarsa yanzu a ce an gina makabartar an yi wasu karafuna an rirriga makabartar an yi waye ka ce to gashi shi da ya ce ka a yi gini akan gashi nan an yi mata to ya kake so ya taso bayan ya mutu ya zo ya yi rigima ya yi dalbe da masu ginin ko in an turo maginan ya fito daga cikin kabari ya fatattake su har kake so yin kwakwaya ko ana kaga ba shi da laifi kamar ashabul kafi ne da aka yi gini a kan wa qala ladina zawada wa ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida me ne laifin su kaga ba wanda zai zo ya ce saboda yana magana akan haramcin yin gini akan makabarta kawai ya fito ya ce ai ahlul kitab ahlul kafi din nan sun yi laifi ya aka yi gina masallaci akan makabarta kaga ba wanda ya taba fadar haka kuma duk wani mai hankali mai nutsuwa wanda ya san ya kamata ya san meye makamar ilimi ba zai fada haka ba ya san wani abu ne da wasu suka yi bayan sun mutu su kuma Allah ba zai kama su da abinda aka yi ba bayan su, abinda za a kama su da shi shine abinda suka koyar, suka kira mutane akai suka goyi baya. To wannan kuma za a ci gaba da yanzu duk wanda suke goyon bayan a ci gaba da gina masallaci akan kaburbura, in suka mutu aka gina musu, aka gina masallaci akan kaburinsu. To wannan aka tashi tuhuma su ma za su tuhume su, tunda su suka bada wannan karantarwar, su suka zuga jama'a suka yi abinda suka yi, don haka in sun je lahira dole a caje su da wannan abinda suka yi. Amma da a ce sun yi ta tsawatarwa kamar yadda muke tsawatarwa din nan, malaman sunna suke karantarwa, sai kada a yi kaza kada a yi kaza, sai wani kawai saboda kawai gurubi ko kuma wuce iyaka, wato bayan tafiya ta yi tafiya wasu su zo su yi abin, wannan ba za a kama mutum ba. Kamar annabi Isa alayhi salam, kaga mutanen su suna bauta shi, suna ce masa Allah, suna ce masa dayan uku, suna ce masa kaza kaza, kaga Allah ba zai kona annabi Isa ko ya azabta shi saboda wannan ba. Illa iyaka dai annabi Isa ya yi wa'azi, an ta kai kalin nasi tasifuni wa ummiya ilahaini min duni ana subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka antal allamul ghuyub ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد كذا ابن ده فدا كو سان حكا كو وانا ما صالحين باوا زي فدا الله يكي كيني دان اقارا كفا مسو حجه سان cewa bisa adalci Allah ya kona su ba bisa zalunci ba a gaban su a tambaye annabi Isa kai ne kace da kai da mahaifiyarka a mai da ko Allah ba ni ba inji Allah, sai yace subhanaka sarki ya tabbata gare ka, ai ba zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba, ma ya kunu li ana kula ma laysa li bihi ilmi, ba zai taɓa yiwuwa ba in faɗa abinda ba ni da ilimi a kansa, in kuntu qultu faqad alimta in da na faɗa Allah ai ka san, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, na san abinda ka san abinda ke raina ban san abinda ke ranka ba, saboda haka in na faɗa ka sani, ubangiji ya masa wannan tambaya ba dan bai sani bane, dan ya kafa hujja akan su waɗanda suka riƙa bautarsa a nan duniya, su san cewa abin da suka riƙa yi ba a koyarwa annabi Isa ba ce, ga annabi Isa din a gaban su yana barranta, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi, lokacin da nake nan ina ganin abin da suke yi, saboda haka ni ina tsawatarwa ina cewa ai kaza, falan ba ta wafaita ni yanda ka bura ina kunta anta raqiba alaihi, kai ne mai kula da su, wato lokacin ina nan ni ma ina cewa kaza, amma bayan na bar duniya kuma ubangiji kai ka san kai kake ganin me suke yi. To kaga wannan shine abinda duk wani salihi zai faɗa idan an yi wani abin da yake ta shari'a game da shi bayan sa, abinda zai faɗa kenan cewa ya ubangiji waɗannan ba mu muka doya su akan abin nan da suke yi ba, su dai suka rubi kansu ko jahilcin su ne ya ja su zuwa ga haka. To shi ne malam yace ko da abin ya mamaye ko ina an samu masu dukufa akan kaburbura allati hiya lisalihin min ahli albayt wa ghayrihim, kaburbura da yake na salihan bayi ne daga ahli albayt ko wasu ahli albayt, fa ala an-nasi an yuti'u Allah wa rasulahu, to abin da yake wajibi ga mutane su yi wa Allah da manzansa da'a, wa yattabi'u dinallah alladhi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam, su bi addinin Allah sau da kafa
wanda Allah ya aiko annabin sa sallallahu alaihi wasallam da shi, wala yashra'u min dinillahi ma lam ya'zab bihi Allah, kada su shar'anta wani abu addinin Allah abinda Allah bai izini da shi ba, domin addini sai da izini ake yin sa, duk abinda zaka ce addini ne wato gashi nan da'a ce ga Allah, kusantar Allah ne, to da izini ake yin shi. Shi addini Allah bai barwa kowa yayi abinda yake zaton shi ne addini ba, shine hikimar ya aiko annabawa ya saukar da littafai dan a fahimci menene addinin, su annabawa su zo su ce ga addinin nan gashi a cikin littafai da Allah ya aiko mana, shi muke muku bayani, mu ma ba mu muke tsara abinda muka ga dama ba, su kansu annabawa ba wai su suke tsara abinda suke, in attabi'u illa ma yuha ilai, haka annabi ce, ni ba wani abu zake bi ba sai abinda aka yi min wahayi, saboda su ma ba su da iko na su shata wani abu kawai su ce ga wani abu ko ku je ku yi addini ne bayan Allah bai musu wahayi ba, dole sai Allah ya musu wahayi ya ce to kaza 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 in aka yi ina san shi, kaza kaza bana so, shine za su yi bayani. Wanda zai zo ya tsara abubuwa ya ce addini ne, to wannan yana shiga hurumin ubangiji, yana shiga haƙƙin Allah, don haka shi addini al-aslu fihi al-man'u, abinda duk yake bautar Allah ne, to ka'ida a kansa shine ba a yadda ka yi ba illa bi nas, sai da nasi, inda zaka ce wannan bautawa Allah ne yin kaza akwai lada akwai wato wani wani romo da za a samu a gurin Allah wani tagomashi daga Allah inda har zaka fada haka to dole ne sai da nasi dole ne sai da nasi sabanin abin da ya shafi rayuwa ta dan adam abin da ya shafi abin da ya shafi mubahat da ubangiji ya sau ya horewa abin da ya shafi rayuwar duniya ita ita wannan aka hore maka komai aka ce gashi nan wasakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min da abin da ke sama da abin da ke kasa Allah duk ya hore muku ma'anar ya hore muku ya ba ku shi da ku don ku yi amfani ku more shi shine ma'anar taskhiri zaka iya sarrafa abin ka more shi saboda haka sai ya zama al-aslu fil ashiya al-aslu fi al-umuri umuri dunya al-ibaha illa bi nas sai anan wannan ba zaka iya cewa abu kaza haramun bane shi kuma sai da nas ba kawai zaka dubi ka ce ai yin dirka din nan a masallaci haramun ne ko sa sika haramun ne ko abin nan fanka da take kadawa ko kamera da ake daukan darasi duk haramun ne ba zaka iya kawo wannan ba sai da nas tunda wannan abubuwa ne da suka shafi rayuwar duniya ba su shafi samimil ibada ita ibada tana nan a yadda take sallah a yadda ake sallah a zamanin manzo Allah haka yau da ba a yi sallah a yanzu ba bambanci amma mai mutum zai sa riga wando hula da zai sa babbar riga karamar riga ko ma wace iri ce da zai sa wannan an baka abin a bude abin da yake haram kawai shi aka yi bayani aka ce kaza kakkai shi haram ne kaza kakkai shi haram ne to in ka cire wannan da aka yi bayani sauran da ba su shigo cikin bayani ba to kamar an baka okay ne ka je ka ci gaba shi yasa za ka ga ubangiji ta'ala sai yayi bayanin haram daki daki amma halal ba yi bayani shi daki daki a ce abu kaza halal abu kaza halal abu kaza halal sai a dunkule halal amma shi haram sai Allah ya bayyana shi daki daki shi yasa ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ubangiji ya muku bayanin haramun daki daki amma abinda yake halal ne wa uhilla lakum ma wara zalika sai ubangiji ya fade shi a dunkule to do sauran da ba wannan ba ba Allah ya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum har zuwa karshen aya sai ubangiji kuma yace wa uhilla lakum ma wara zalika in ku cire waɗannan to sauran duk halal ne dace sai an yi bayanin halal din daki daki to abin ba zai kare ba ghairu mutanahi littafin ma ba zai dauku ba a ce yanzu sai kaga komai a cikin alkur'ani da ya shafi rayuwa an yi nassi a kansa an faɗi hula an faɗi wando an faɗi riga an faɗi dan makulli an faɗi dan wando an faɗi wa an faɗi to Qur'anin ba zai dauku ba to wannan kuma rahama ce ta Ubangiji dan an nuna maka shi haram din da ya shafi a cikin abin da ya shafi rayuwar duniya haram din dake diddiga gune ba su da yawa dan ka takura dan adam a rayuwarsa sai zama haram din kadan ne halal din su suka fi yawa mubahat din su suka fi yawa an ka dauke sitirar da kake sa sai kaga abin da aka haramta maka ka saka ba ya da yawa sai za baka ji takura ba aka ce kaka sa alhariri misali namiji kai sa alhariri mace ce za ta sa kai ya sa zahab zinari mace ce za ta yi ado da zahab kai ya sa tufafin da za su ja kasa su wuce idan sawu aka nasa masa wasu abubuwa sauran kuma da zai je ya saka duk ya je ya sa duk irin dinkin da za a masa dinkin Pakistan ne a masa India ne a masa Indonesia a yi masa dukka je a yi ta maka amma a ce yanzu sai an yi ma bayanin halaccin India da Pakistan da Nigeria da na kudu da na arewa da na waye kaga abubuwan ba zai kare ba to harkar rayuwa sai Ubangiji ya buɗe abin sai aka bar shi a buɗe ila iyaka aka zana abubuwan da aka haramta amma harkar addini sai aka bar shi a kulle sai aka rufe abin da ya shafi addini sai abinda Allah ya ce kaza addini sai ya ce amlakum shuraka shara'u lahum min ad-dini kaga bai ce min ad-dunya ba min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ashi kaga al-aslu fi ad-din al-izn min Allah wannan shine al-aslu fi ad-din asali ka'ida abinda ya shafi addini a samu izini a samu permission daga ubangiji sai ka samu license daga ubangiji ya ce kai ka san akwai wani yana yawo yana fadar wani abu da yake kara nuna jahilci da rashin fahimta ko dai jahilci ko kuma san zuciya karara cewa ai abinda annabi yayi abinda annabi bai yi ba shine aka hana ba abinda ya hana shi aka hana wato wannan dan ya samarwa da wasu bid'o'i gurbi ne a addinin kuna kaza me hujjarku ba yana inda zai ce ga anda annabi ya ce ai ce to ai Allah annabi bai hana ba bai ce ai ba amma ai bai hana ba to kaga wannan wanda ya san addini ko ya yake ba zai wannan hujjar ba ko a cikin 40 hadisan da ake karantar da yara ka dauko hadisi na hudu ne ko hadisin Aisha na biyar ka dauko shi ka ce fassara mun wannan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad fassara mun wannan laysa alaihi amruna duk wanda yayi wani abu a addini wanda ba da umarnin mu ba abinda kake yi akwai umarnin manzo Allah a ciki ya yadda shi ma babu to annabi ya ce fa huwa rad ka yadda annabi ya ce fa huwa rad ko baka yadda ba shi kaga ba bidai shafi addini shi yasa a riwayar ɗayan riwayar ke cikin Bukhari da Muslim man ahdatha fi amrina hadha kalmar hadha din tana nufin fi amrina hadha a cikin wani al'amarin namu wato a addini shi kaga abinda bai shafi addini ba abinda ya shafi rayuwa abinda ya shafi rayuwa kuma zaka ga bambanci ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi kowa yana yi dan an san ba wannan ne kurba ba ba wannan ne addini ba shi yasa wannan kamera irin ta sai ganta a gurin John ka ganta a gurin Mike ka ganta a gurin waye ka ganta a kuma gurin musulmi kaga da musulunci aka mai da kamera din har ne ba zai yadda ya dauke ta ba ko ka ganshi a mota ka shiga mota shi ma shiga irin ta ko ya shiga mota ta fita ka kyau kaga wannan ba addini bane wannan wani abu ne na rayuwa kasam ne mushtara Allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an duk abin da yake sama da kasa Allah ya hore muku ku more shi saboda ka wannan karafuna ne wannan robobi ne wannan menene ubangiji ya hore mana shi dan mu yi amfani mu sarrafa mu more shi saboda kai da zaka yi gidanka da zaka gina gidanka da plan din da zaka yi duk an ban maka zabi ka je ka yi kananan dakuna zaka yi manyan daki zaka yi mai tsawo ne zaka yi bene ne zaka yi flat ne zaka duk kaje duk abin da ka tsara wa kanka in ma ka ce kai ginin ma ba irin na yan kasa zaka yi ba zaka je ka dauko irin ginin chana shi zaka yi ba wanda zai ce maka dan me abinda za a hana ka shi ne abinda zai zama cutarwa ga wani la darara wala dira kakkai abinda wani zai cutu ko kai ka cutu da shi wannan kaida ce amma duk abinda za in kai zaka cutu ko in kai wani naka zai cutu to sai a ce a wannan musulunci bai da ka cutar da wani ba ko a kyale ka cutar da kanka musulunci bai da amma abinda ba za ka cutar da wani ba ya shafi rayuwar duniya to musulunci bai shiga ciki ya kalli lumfashinka a cikin musa ba amma abin da ya shafi addini to sai ka tsaya ka ji me aka ce me ake so kai to sai kai shine dan abin da malai yake cewa wala yashra'u min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kada su shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba fa inna Allah inma arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li yakuna ad-din kulluhu lillah domin Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai dan addini gaba ɗaya ya zama nashi ne baka da wani haƙƙi a ciki da zaka ce ga abu kaza addini ne abu kaza ba addini ba shine hikimar aiko da manzanni da saukar da littattafai amma in ya zama na kai ni su kowa da kowa zai iya kirkirar wani abu da sunan addini to ya zama addinin ba na Allah bane shi kadai ya zama na kowa ma yana da tarayyar ya ce abu kaza addini ne a bi shi a kansa wani ma ya ce addini ne a bi shi a kansa shikenan kuma sai a samu sabani shikenan sai rigingimu su fita su ta yawa to shi yasa addini sai ya zama na Allah ne shi kadai shi ne zai ci ga abin da yake bauta ga bautar Allah ne in ka yi shi ga lada in ka saba masa ga abin da zai same ka Allah ke da wannan haƙƙin waliyabudullahi wahdahu la sharika lahu kuma su bauta wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba shi yasa ba a bar wa dan adam dama kawai ya je tunani da hankalinsa ba Allah ya ba dan adam hankali domin ya kiyasta abubuwa ya gane cewa wannan akwai maslaha a ciki wannan babu maslaha a ciki Allah ya ba wa dan adam wannan hankalin abubuwan da suka shafi rayuwar su shi ma ya fahimci ya kamata yayi kaza ya bai kamata yayi kaza ba wannan duk Allah ya ba shi hankali yayi wannan amma duk da haka sai aka aiko annabawa dan su rika sa mutane akan hanya dan shi kansa dan adam din wani lokaci saboda san zuciya wacce za ta iya rinjayar hankalin sai aje hankalin guri guda sai aiki da san zuciya to in aka bar mutane babu wani abin da suke bautawa ba wani abu da suke jin tsoron sa to duniya ba ta zauna lafiya ba me yasa kaga yanzu duk duniya ta rikice ai saboda an aje addinin guri daya amma da kowa yana jin cewa akwai wani wanda yake kallon mu yake mana hisabi, yake ake rubuta mana abin da kuma akwai ranar da za a bujuro da mu a yi mana hisabi. Don a ce kowa yana jin wannan, to kowa sai ya kokarin tsare haƙƙin dan uwansa, ko da za a samu wani lokaci ya dan zame, to da an dawo da shi kuma zai da kan hanya tsaya. To amma da aka manta da wannan ba ma dauke shi da gaske ba, har aka waye gari da yawa ma wasu gani suke ci a nan addinin ma kawai dai ana yi ne saboda an tashi ana yi kawai kan ma kake ne kuma a yi ta a sa ma tsama a sa ma ido kawai bare dai kawai a ganka masallaci ana zuwa umara a ganka kaje ko a ganka kaje haji ko wani abu irin wannan dan shi ma kada surutu yayi yawa amma baka damu da abin ba baka dauke shi wani da gaske ba to irin wannan addinin ba zai tasiri ba a dabi'un mutum ba zai tasiri ya canza halayyarsa ba saboda addini ne wanda ba shi da ruhi ba shi da rai mataccen addini ne a zuciyarsa dauke shi a ganshi yana sallah amma al'ada kawai dauke ta an tashi wasu a gidansu tun yana karami iyan suna sallah to shi ma ba za a ci gaba da yi amma in ya dan ma fita din nesa inda ba za ku ganshi ba ba lalle ya sallah ba ba lalle ya sallah ba sai kaga cewa ya tunda a lokacin ba wanda yake tsoro ba wanda yake jin kunya ba tsoron maganar wani ko sukan wani to kaga irin wani addinin ba zai canza dabi'a ba shi yasa sai kaga mutum in mulki aka bashi yana zalunci idan dukiya amana aka bashi sai ya cinye idan ya san da ya samu wata kafa da zai murkushe mai rauni sai murkushe shi shi yasa sai duniya da ta rikirkice amma da a ce akwai jin ruhu tadayyun na gaske a cikin zuciya to babu shakka sai kaga canji a cikin rayuwar dan adam to shi amfanin addini a cikin zukata yana sa dan adam ya aiki da hankalinsa ya tsaya ya aiki da hankalinsa amma in babu addini to dan adam hankalin ma aje shi zai sai rayuwarsa ta fi ta dabbobi ma lalacewa sai ya fi dabbobi zalunci ya fi dabbobi rashin gaskiya rashin abin nan shi yasa Allah da ya tsara yake cewa ulaika kal an'ami bal hum adhan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun haka Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha ga zukata amma ba ta fahimta da su wato Allah ya ba su hankali amma hankalin baya amfana su ga idanu kwaro-kwaro amma ba sa ganin gaskiya ba sa ganin abin da ya dace ba sa ganin gaske su bi ga kunnuwa falo-falo ya fi naka ya yi biyun naka amma kuma la yasma'una biha ba sa sauraron komai su ji ba su ji ba Allah ce ulaika kal an'ami bal hum adhar waɗannan sun kamar dabbobi suke sai Allah ce sun mafi dabbobi dan asali dabba dama Allah bai bata hankali ba bari a ce an bata hankali ta ki aiki da shi Allah bai bata wannan ba sannan dabba in tana da bukata ne watakila take in kaga dabba ta ci kayan to tana cikin bukatar ta ne in ta gama tafiyar ta zaki ta bashi ko zaki da ke cewa mugun dawa in ya koshi ba ta taba kowa to kaga mugun dawa yadda yake to amma mugun shi baya koshi shi baya koshi haka zai ta ci ne kawai ba magana kuma ba tausaya ba tausayi da babba da karami to wannan rashin addini ne na gaskiya a cikin zuciya da addini yake na gaskiya a cikin zuciya ba zai yi wannan ba to shine hikimar da ta sa Allah ya aiko da annabawa da manzanni domin su zama sun kawo shiriyar da za ta yi wa dan adam saiti ya dawo ya rika shiga hayyacinsa kama kala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah yake cewa ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin banda Allah mai rahama mun sanya wasu alloli da za a rika bautawa wato abinda Allah yake nufi da was'al man arsalna ka tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni gabaninka wato ka tambayi al'ummominsu ka tambayi ahlul kitabi ko ka tambayi nasara za su baka ansa daga cikin abin da yake cikin littafan manzannin su ba za su ga inda Allah ya ce ku bauta ma wani ba Allah ba za su ga wannan ba shine ma'ana was alman arsalna ay was al umamahum ka karanta ka tambayi al ummomin su mu'minai wadanda suka yi imani shin akwai inda Allah ta'ala ya ce a bauta ma wani ba shi ba babu وقال تعالى هكا الله يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الله يشرع أن تاموكو أبن لك نأى الدين ني abinda yayi wa Nuhu wasiya da shi wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi maka wahayin sa kuma wasaina bihi Ibrahim da abinda muka yi wa Ibrahim wasiya da shi wa Musa wa Isa da Musa da Isa an aqimu ad-dina na cewa ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarrabu a cikin sa kabura ala al-mushrikeen ma tad'uuhum ilayhi abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi ya musu nauyi ya musu girma Allah yashtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib Allah shike zabar da wanda yaso zuwa gare shi kuma yake shiryar da wanda ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah Ubangiji ta'ala anan yana ga mana cewa addini shi ya shar'anta shi shi ya tsara addini ba wanda yake tsara ba shi ya tsara wa annabawa duka addini tun daga kan a farkon manzo da Allah ya turo ruwan kasa shine annabi Nuhu alaihi salam har zuwa karshen su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya shar'anta musu abin da yake addini shi ya tsara musu kaga ba su suka tsara ba kenan don abin da suka zo da shi daga Allah suka karbo shi ti shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhu abin da Allah ya yi wa Nuhu wasiya da shi annabi Nuhu shine farkon manzo da Allah ya turo ruwan kasa kamar yadda yazo a cikin hadisin Abi Huraira da ke cikin Sahih Bukhari hadisin shafa'a lokacin da zasu je ga annabi mutane zasu je ga annabi Adam yace ku tafi zuwa ga Nuhu shine awwalu rasulillahi fil ard farkon awwalu rasulin ursila fil ard shine farkon manzo da aka turo a doran kasa zo su samu annabi Nuhu su ce kai ne farkon manzon da Allah ya turo ya aika duniya kaga annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya turo gabanin sa akwai annabi Adam akwai wasu annabawa ma kamar annabi Idris duk suna gabanin annabi Nuhu amma annabawa ne ba manzanni ba a lokacin mutane suna bisa fitra su ta farko ba su karkace wajen bautar wani Allah ba sai da tafiya tai tafiya to a lokacin aka samu mutane sun karkace har an fara bauta ma wasu salihai ba Allah ba ana bauta wa yauka da yagusa da nasra da Allah ya fada to lokacin da aka fara bautar waɗannan abubuwa sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam domin ya dawo da mutane kan hanya ta gaskiya ya hana su bautar wani Allah wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi maka wahayi ana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ambaci annabi Nuhu wanda shine farkon manzanni sannan ya biyanta da ƙarshen manzanni to dan yayi ishara zuwa ga waɗanda suke tsakankanin su suma haka ubangiji yayi musu wahayi haka ubangiji yayi musu wasici aka fadi farko aka fadi ƙarshe to aka fadi annabi Nuhu shine farko wannan shine dalilin kaddamar da shi saboda shine farko aka biyo da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ƙarshe sannan kuma biyo da shi har ila yau bayan kuwa shine yazo bayan annabi Ibrahim da Musa da Isa dan a nuna martaba a nuna darajar sa wancan saboda shine farkon manzanni wannan kuma saboda shine ya kwa daraja a cikin su sai Allah ya kawo shi Allah ya ce wa ma wasaina bihi Ibrahim da abinda muka yi wa annabi Ibrahim wasiya da shi kaga ubangiji sai ya amfani da kalmar wasiya a wajen bayanin abinda Allah ya bawa annabawa a wajen bayanin abinda kuma ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da kalmar wahayi Allah ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhu sannan sai ce wallazi auhayna ilayka sannan kuma sai saki cewa ma wasaina su sai aka yi amfani da kalmar wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi amfani da kalmar wahayi dan a nuna cewa shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ita tafi kamala akan ta sauran. Shi yasa sai aka yi amfani da kalmar wahayi wanda tafi nuna karfin abinda aka bashi sama da kalmar wasiya. To haka anan akwai nuna kamalar abinda Allah ta'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa, kuma yake nuna cewa shari'ar sa ita shari'a da za ta dore ta wanzu har zuwa tashin kiyama, ita ce shari'a da ba za a shafe ta ba, ba za a canza ta ba, kuma duk inda aka zo shari'a, duk wani zamani da aka zo shari'a za ta dace da wannan zamani. Babu wani abin da shari'a za ta zo ta ci karo da shi ko ta jefa mutane cikin kunci ko damuwa, sai dai ba fahimce ta ba. Gaga mutum ya ce shari'ar Allah ta sa shi cikin damuwa, to bai fahimce ta bane, amma ka zauna aka yi masa bayanin ta to zai gane, ko kuma a mai son zuciya ne ya gane, amma dai saboda yana so ya ki Allah to a lokacin sai nuna bai gane ba. Amma in aka samu aka fahimtar da shi, babu shakka in bai gane bane zai gane. To Allah ta'ala ya faɗi Annabi Ibrahim da Musa da Isa da Annabi Nuhu alayhi salam da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda waɗannan su ne ulul azmi minar rusul, su ne manya-manya cikin manzanni, su ne shuwagabanni jagorori a cikin manzanni. Shi yasa aka kibance su da ambato, kamar yadda Allah ta'ala ya ambace su a can cikin suratul ahzab. A cikin suratul ahzab Allah yake cewa idza akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Ubangiji ya ambace su a can a dunkule, yace wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyi, tun lokacin da Allah ya rike alkawurran da ya ba alkawurra masu ƙarfi daga annabawa, wa minka da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa min nuh da Annabi Nuhu, wa ibrahim da Annabi Ibrahim, wa musa da Annabi Musa, wa isa ibn maryam da Annabi Isa dan Maryam. Allah ya rike alkawari mai ƙarfi daga gare su. Alkawarin da Allah ya rika shine wanda yayi bayanin sa a cikin suratu Ali Imran. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأفضتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كذا وانا شيني الكور إن الله يرقى لك أن بوالك شوى إن الله يأكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزا سي إيمان لشيزا ستيمة كامسة suka yadda suka shaida suka ce sun yadda sun ji sun bi, in Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama to za su yi imani da shi kuma za su taimake shi. To shi ne abinda Allah ta'ala yake faɗa. To waɗannan su ne ulul azmi minar rusul, mafificin su afdaluhum shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan mai bi masa shi ne Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda su bi ɗinnan su ake kira khalilar rahman, kowannen su ana kiran shi khalilur rahman khalilullah, bala ɗayan Allah, su kaɗai suke da wannan matsayi na hulla, wanda shi ne wato kaiwa matuƙa wajen soyayya. Sannan bayan su Annabi Musa, sannan Annabi Isa, sannan kuma Annabi Nuhu alayhi salam, waɗannan su ne ulul azmi, su ne Allah ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, su ne Allah ta'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da ya yi haƙuri, ya yi koyi da su wajen yin haƙuri, ce kai haƙuri. To waɗannan su ne jagororin annabawa duka, su ne jagororin manzanni duka, kamar yadda Allah ta'ala ya ce walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd, mun fifita wasu annabawan akan wasu, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, waɗannan annabawa wasu mun fifita wasu akan wasu. To haka Ubangiji ya fifita waɗannan biyar akan sauran, sannan ya fifita Annabi sallallahu alaihi wasallam akan biyar din, sannan ya fifita Annabi Ibrahim akan sauran. Haka dai Ubangiji ta'ala kowanne ya bashi matsayinsa. To Ubangiji yake cewa shar'anta musu addini iri ɗaya, ya ce an aqimu ad-dina, abinda ya musu wasiya ya musu wahayi da shi kenan, ku tsayar da addini. Addinin nan shine musulunci, inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Musulunci kuma tataccen musulunci shine wanda yake jigon tauhidi yana rike da shi, jigon bautawa Allah shi kadai. Shi yasa duk annabawa suka haɗu akan bautar Allah shi kadai, ba tare da haɗa shi da wani ba. Babu wani annabi da ya zo da wani abin da sunan shi shirka ne. Abinda duk annabawa suka zo da shi aslu tauhid ne, wato asalin tauhidi ne. So anan ba su saba wa junansu ba. inda aka samu sabani shine wajen shari'a li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sa masa shari'a shari'arsa da tsarin rayuwa irin wacce zai bi saboda wata shari'a sai ta zo ta shafa wata Allah ta'ala ya shar'anta wa yahudu da nasara abubuwa da yawa da aka shafe su a wannan al'umma kuma sai ka samu abinda aka shar'anta musu yanzu kuma aka dauke shi a cikin wannan al'umma to sauki ne wato wani abu ne da can da Allah ya shar'anta wa yahudu saboda zalincin su fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera saboda zalincin su Allah ta'ala ya haramta musu abubuwa da yawa masu dadi Allah ta'ala ya ce ya haramta musu su kada su amfani da su wa min alladhina hadu haramna kulladhi zufur wa min albaqari walghanami haramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw alhawaya aw makhtalata bi'adhm zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun ubangiji ya haramta musu abubuwa da yawa wanda daga baya Allah ta'ala da ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dauke wa al'umma wannan nauye-nauyen shine wa yadaw anhum israhum wal aghlal lati kanat alayhi a sauke musu nauye-nauye da kukunce-kukuncen da suke wuyan su wanda Allah ya riga ya sa musu su to shi kaga shari'ar musulunci da tazo sauki tazo da shi ba wai an zo da wani abu da ya tuna da tsanani bane wato wani abu da can an sassautawa al'ummomin da suka gabata wannan al'umma kuma aka kuntata mata aka haramta mata a'a abubuwa ne da dacin su aka takurawa al'ummomin da suke baya wannan al'ummar sai aka halatta mata amfani da wannan abun to anan ne ake shan musulunci da yazo sai ya shafe abubuwan da suka gabata daga cikin wasu abubuwa na shari'un da suka gabata amma a aslul dini wato tushen addini shi ne bautar Allah shi kadai wannan babu wani annabi da yazo da abinda ba bautawa Allah shi kadai ba dan haka zamu tsaya anan sai sati mai zuwa insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yace assalamu alaikum yace mallan ni ba dan izala bane amma dalilin jin karatun marigayi Mallam Ja'far sai na gane gaskiya bayan na dawo Katsina kuma sai na hadu da karatunka sai Allah ya sa na ƙara fahimtar addini da a can baya ni dan kalakato ne amma yanzu ni ahlus sunna ne shine nake so a taya ni da addu'a Allah ya ƙara fahimtar da mu yanzu shi dan kala rasulullahi ne to don abin da ya wuce ya wuce kuma dai an yi gaskiya a cikin zuciya an yi gaskiya sun ya gaskiya tsakanin sa da Allah to wadannan sune ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat don abin da yayi a baya mara kyau to Allah zai canza masa shi da abu mai kyau muna fatan Allah ta'ala da mu da shi ya ba mu jajircewa ya ba mu fahimtar addinin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuskure kuskure ne ya ba mu ikon kauce masa wannan shi zai nuna maka lokacin da kake kiran mutane to dole ka tausasa ka dauka duk wanda bai fahimci gaskiya ba ka dauke shi kamar mara lafiya ne aka kawo likita asibiti kaga duk irin yanayin da mara lafiyar ne yake nunawa yana nuna zage-zage doke-doki likitan nan ba zai biya ta tashi ba shi ma ya rika naushinsa ya kai masa naushi shi ma ya kai masa naushi ya yi masa ashar shi ma ya rama rashin lafiya in ta tsanani to shi mara lafiya gani yake kowa da zai zo kansa ya tsaya makiyinsa ne kuma yana so ya kara masa cutar ne to sai kaga yana ta doke-doke yana ta tsinuwa to wannan duk ba zai sa a daka ta tashi ba domin ana so ne a saman masa da sauki ana so a bashi magani to haka wanda yake ya kaucewa hanya yana da kyau kai masa ta'amuli na wanda ba shi da lafiya to don haka in ka tashi mu'amala da shi sai kai kyakkyawar mu'amala zama ka yi masa kyakkyawan lafazi ka kira shi ka zage shi ka kura masa ashar ka ce a dake shi a mangare shi a make shi har riƙuhu a kakkai irin wannan abinda zaka yi kullun ka tsaya ka bishi a hankali da lalima da hujja da ka yi magana da hankalinsa, to ka rika tattaunawa da hankalinsa, kana fuskantar sa da maganganu na hankali, to Allah ya so shi da shari'a sai kaga ya gane wannan shine abinda ake so. Shi yasa ake so a yi abu cikin sauki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da Yahudi ne ya shigo yayi sallama ma zagi ce yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum. Assalamu alaikum, haka ya faɗa. Annabi ya ce wa alaika. Aisha sai ta kama faɗa, sai wa alaika assalamu wal halakatu wal la'natu, tana ta faɗa. Annabi ya ce ke me haka, ce ya Rasulullah baka ji me ya faɗa ba, baka ji abin ya ce, naji ni baki ji me na faɗa ba, ni baki ji me na ce ba. Ya ce to a lokacin sai yake mata nasiha, ya ce yana da kyau a raifi bin rifa, فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. كوي أبو أهانكلي كوي دهانكلي دومي شي بين أبو أهانكلي دو إن ده يشجع توسيا يو أبين كيو كوليا أبين يا زمان بين كيو دو إن ده أكتشلي بي أسنو ده بي أهانكلي تو كوما سيا لا تأبو كهذا بيهوديني كوما كا كلمة ده فدا فما كاشي أنا بس بيش أهانكلي كلمة شيء فدا وعليك بما ما بتعسامو دمبا cewa alaika abinda ka roka min kai ma haka, wato yazo ce assalamu alaika, annabi ce kai ma yi wannan, shikenan magana ta kare ko shi ne bazai in addu'a yayi masa to ni ma na maka nace kai ma Allah ya baka abinda ka roka, in mara kyau ne kaga bazai magana bai ce ya zaka ce, to kaga abu a cikin hankali a cikin nutsuwa, to haka yana da kyau. Wannan kuma yace ni malamin wata islamiyya ne, sai nayi alkawarin cewa ba zan ƙara karantarwa ba saboda ɗaliban ba su da da'a ga malamai, to malayan halatta in cika wannan alkawarin ko menene gaskiyar cewa wasu mata sun sha ruwan wankan gawar Ibn Taymiyyah? To na farko yana da kyau in kai alkawari kai alwashi ko kai rantsuwa akan abin da yake sabanin sa shi yafi alkhairi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya rantsi akan wani abu kuma ya ga sabanin sa shi yafi alkhairi, to shikenan yayi kafara ga rantsuwar da yayi, ta dawo ya ci gaba da abin da yake alkhairi ne. Babu shakka karantar da su alkhairi ne, ba su da da'a, in kai musu in ka ba su ilimi mai kyau na magarta za su zama masu da'a, maimakon ka kyale su. Saboda haka dawowa ka ci gaba da karantar da su shi yafi shi ya bi alkhairi akan ka karantar da su gaba daya, musamman watakila yara ne ma kanana wanda suna bukatar tarbiya da tarayya, basu ma malcika hankalin su ba, basu ma san ciwon yanzu ka rabu da su ba, wasu ma watakila dadi za su ji ko kana yar bulala yanzu dadi ma za a ji cewa malamin dan mugun nan ya tafi, ba su ji ciwon karatukan da kake musu ba, watakila ba su kuma samu mai musu irin wannan ba, ko ba su ji wannan ciwo ba, to sai ka dawo ka yi haƙuri ka yi kafara ta rantsuwa. Sannan menene gaskiyar cewa mata sun sha ruwan gawan Ibn Taymiyyah? Ba zan iya tuna wannan ba, in kuma har haka ta faru duk wani abu ne wanda kamar yadda muka faɗa a cikin darasi, gari gaba ɗaya duk an fito kowa yana kuka yana abin nan, da malami da jahili da mai ilimi da wasu ma basu ma gane aƙidar ba, amma dai kuma suna san Ibn Taymiyyah. To kaga a irin nan komai ma zai iya faruwa, wannan ba zai sa a kama mutum da laifin abinda wani yayi ba. Wannan yace ina son ƙarin bayani, mai shari'a ta ce dangane da sanya ayoyin Alkur'ani a ɗakuna ko a masallatai, Allah ya datar da mu baki ɗaya. Abinda na ga wasu malamai suna tsawatarwa a kai a daina sanya Alkur'ani a jikin katanga ta garu ko na masallaci ko na ɗaki ko na kanti, saboda Alkur'ani wani abu ne da ake son girmamawa, a girmama shi, a azzama shi. Yayin da ka sa shi a jikin katanga ka rubuta ko ka sa a jikin wani abu ka liƙa, to komai ma na iya faruwa gare shi, babu girmamawar da ake so a yi masa. Shi yasa zan sautari abinda Sheikh Muhammad Salih bin Isamin yana fatawa da haramcin yin haka, cewa bai dace ba, haramun rubuta ayoyin Alkur'ani a jikin katanga duk ran da aka zo rushe katangar nan ba haka za a yi ta saran wannan ayoyi haka zabin nan haka duk mota da mota an ce katanga ma bare mota da zaka iya fada cikin kwatami da ita zaka katanga ma ta ɗakin ka ko ta masallaci an ce kada ayi wannan wanda yace yana son karin bayani game da ingancin wannan hadisin wallazi nafsi bi yadihi la taqumu saatu hatta yati ala an-nas yawmul la yadri al-qatil lima qutila wal maqtul lima qutila lima qatala wal maqtul lima qutila wannan hadisi sahihi ne zamani zai zo saboda kashe-kashe da zai yawa har a waye gari wanda yayi kisan bai san saboda me yayi kisan ba wanda aka kashe bai san saboda me aka kashe shi ba in ku kula kusan halin da yanzu ake cikin duniyar kenan ba wai mu ba kadai duk duniyar zaka bude tashar talabijin din ka kalle Syria misali ka ga yana yadda ake ruwan bama bamai da sauransu mutum yana zaune a gida bai ci ba bai sha ba bai tsokani kowa ba amma bomb ya zo ya kashe shi shi wanda aka sa jeho din bai san me yasa aka kashe wannan ba shi wanda aka kashe din bai san me yasa aka kashe shi ba to wannan shine ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi ya faɗa alharju قيل وما الحرج قال القتل النبي يقول ويكثر الحرج كشكش سيوا كشكش سيوا تو كما كاغا كسان غاشينا ابين دا ينزا اكي غني كلن كدوب لاباري ماغانا كشكش ني واتو كلن ابين دا زاكاي تا غني كينا عددي ني زاك رقا شي مي يوا ان كش كذا ان كش هر تا كا تن انا كش 7 10 اكا دا انا كش 30 ينزا ان دا انا كش 100 200 a rana daya wannan wanda aka iya lissafawa ne ba banda wanda wataƙila ma ba a san gawar su ma ba a ganta ba wannan wanda suka bace ma kasukun san a ka'ida lissafin su ba a lissafa wanda ya bace cikin matattu wanda aka ga gawar aka tabbata gashi ya mutu to wannan shi ake lissafa cikin matattu to kaga wannan yana nuna gaskiyar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa tana haila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda ya tabbata hadisi Abdullahi dan Abbas a cikin sunan Nasa'i da wasu su da wasu daga cikin littafin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sadu da matar shi tana haila zai yi sadaka da dinari wanda kuma ya sadu da ita a wato tana babin nan zai sadu da ita bayan ta gama haila ba ta yi wanka ba zai yi sadaka da nisfu dinar to nawa ne dinari sai ka lissafa sai ka ga nawa ne dinari dinari bana kusan wajen 30,000 ne 30,000 ko da 400 ne da 80 dinari daya rabin dinari kaga zai zama 10,000 na'am zai zama 15 ko zai zama 15 15 da 250 da 240 ko saboda haka idan mutum ya sadu da matarsa tana haila zai ba da sadakar 30,000 da 480 in kuma bayan tayar jinin ta ya dauke ne ba ta yi wanka ba to wannan zai ba da 15,000 da 240 wannan yace zan iya rage shekaru na don in samu aikin gwamnati saboda wasu aikace-aikacen tun shekarun ka ba su wuce ba har su zo su wuce saboda yanayin kasar wato yana neman har su zo su wuce to ya danganta da aikin in ka iya ka cancanta ka iya to kana iya ragewa in ka iya aikin saboda sharadin da aka saba sharadi bane na gaskiya in dai ka cancanci zaka iya aikin kuma aka saba sharadi ba za a baka ba kuma da can ka rike kana neman an hana ka to in ka rage dan ka samu ba komai amma in baka cancanci aikin ba to bai halatta ba zan iya aiki a ista bangaren Islamic Banking na Central Bank a musulunci saboda kwanakin baya ka ce bai halatta musulmi ya aiki a Central Bank ba saboda riba ban san yaya bangaren yake ba saboda kaga ba zan iya ma fatawa ka je kai ko kakka yi ba dan na san wata kila kai ma daga nesa kake jiyo labarin bangaren sai ka bincika ka tabbatar da cewa shi musulunci ne, musulunci ne je kai ba wani abu. Amma wannan sai kai bincike, ni ban yi bincike ba, ban san komai akai ba, saboda kaga ba zan iya cewa tafi ba. In nayi maka fatawa nace tafi shikenan, wani ma ya ji zai tafi, wanda kuma ni ba lalle na gamsu da abin ba, tunda ban san shi ba. Baka yin fatawa akan abu sai ka san shi, ba zan ce maka haramun bane kakkai saboda ban sani ba, haka nan ba zan ce maka je kai ba. Amma tunda kai ka san akwai abin da Allah ya haramta na riba, aka ce kada ka kai kanka haka kawai a rika ta'amuli da kai da riba, to sai ka je ka bincika. In ka ga akwai ribar, dan yawanci abubuwa da suke ake kira da Islamic bank a duniya, yawanci ban iya cewa duka ba, amma yawanci yan dabaru ne kuma a rage riban ne, amma ba wai a kashe ta duka ba, a rage mata fa kuma ta daina fitowa kwaro-kwaro. Sakamakon tafi ribar kai tsaye gaba gadi, gadan-gadan kana ganin ta ribar ce, a'a sai a yi mata dan ko ba haka, sai a dan saka wani dan ciniki dan. Amma in aka bude sosai sai kaga kuma akwai su da kansu suna faɗa cewa in an ce za a yi 100%, to ba zai yiwu ba, saboda haka lazim a dan taba nan, a dan taba nan, a dan hada wannan, a dan hada wannan, saboda samu abin ya tafi. To wannan shi ne dai yasa wasu suka ce to da babu gara ba dadi, mafsada ana cewa in ba za ka iya murkushe ta duka ba, bannan ba za ka iya murkushe ta duka ba, amma kuma za ka iya rage mata ƙarfi, to rage mata. Kada ka ce tunda ba zan iya gama da ita duka ba, to gara a bata kawai ta ci gaba. A'a, daman musulunci ya zo li takthiril masalihi ko li izalatil mafasidi wa taqliliha wa li takthiril masalih wa li tatmimiha wa li tahsiliha. Wato musulunci ya zo domin a kawar da barna ko a rage ta. Wato in ba za ka iya kawar da ita duka ba, amma kuma akwai wani abin da za ka yi kaɗan rage mata zuhuri, ta daina bayyana haka duka ko ina da ina ta mame ko ina, kana iya rage ta, to sai ka yi iya abin da ka yi ka rage ta. Sauran abin da ya fi ƙarfinka, wannan Allah ba zai kama ka da abin da ba za ka iya yi ba. Ko kuma maslaha ce ka samo wa al'umma maslahar. In akwai maslahar kana da hanyar da za ka ƙara ta ta yi yawa, to ka ƙara ta. Wannan shi ne abin da musulunci ya gani da shi na makasid. To wataƙila shi ya sa wasu suka rufe ido a kan abin da ake cewa Islamic banking. Amma ba wai duka gaba ɗaya irin yadda Al-Qur'ani da Sunna suka tsara ba ne, a'a. Akwai wani abu na riba ɗin a ciki, amma dai an ɗan rufe shi haka sama-sama. So ya danganta, ka je ka yi bincike ka gani. In ka ga lafiya-lafiya, zuciyarka ta gamsu, shikenan. In ka ga akwai matsala, to ka nemi abin da baka da wani damuwa a cikin zuciyarka, don baya da dacewa ka sa kanka cikin rayuwar da kullun kake fargaba. Anya dai halal ne ba halal bane, ka girma haka, ƴaƴanka su tashi su girma a cikin irin wannan. Kai kokari ka samu abin da zaka samu nutsuwar zuciya, zuciyarka ta nutsu cewa abin da kake yi daidai ne. Wannan yana cewa shi ma'aikacin jinya ne, wato nurse. Wata rana a wurin aiki sai ya samu likita ya rubuta ya sa wa mara lafiya drip, ya sa masa ruwa, amma da wata allura da zai yi a cikin ruwa din. Sai wai saboda sha'anin aiki da sha'afa da abin da, sai bai sa allura a cikin drip din ba, sai ya lika masa drip din har ya kare. Sai ya tuna cewa ai kuwa likitan ya ce a hada da wata allura, to allura a jijiya ake yin ta. Kawai sai ya ɗauko allurar sai ya danna ma mara lafiyar na ajijiya kai tsaye kawai, haka yana gama mutumin sai ya mutu. To shi ne yanzu yake cewa to yanzu ya zai yi, ya yi kisan kai kenan, ko kwa dai mutumin dai kwanansa ne kare. Wanda kaga ya mutu kwanansa ne kare, amma akwai kisa, akwai kuma wanda ya mutu ai kwanansa ne kare, ba wanda zai mutu kwanansa bai kare ba, saboda kwanansa ne kare kuma kai kisa. Sai dai kawai kisa ne ba na ganganci ba, duk da akwai nau'i na gangancin, amma dai ba za a kira shi kisan kai ba. Ya dace a ce wato lokacin da ka ga baka sa ba ka je ka ga likitan ga abin da ya faru shi kuma ya gaya maka me za ka yi amma ka dau allura ka dankara masa haka baka san ko ta yaya take ba babu shakka ka yi ganganci don haka akwai ka fara kisan kai akan ka in ana biyan diya ka sai zaka biya diya akwai diya waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.